إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن جداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا إمة الشيخ ادرنا بهذا المدر والترجمنا تدلنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله إنما قول الله تبارك وتعالى نسيت على موانا رانا شاء شرين قوت رمضان شكرا تدبو ديار دريه دو دار بين دير تغيجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دي تلاتين قوت رمضان shekara ta 2024 miladiya. Muna cikin wannan surata suratul baqara wannan masallaci ne albarka na wannan anguwa ta wargaidi. Muna cikin wadannan hukunce hukunce na zamantakewa na aure. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala jinaha alaikum fima aradtum bihi min kibatin nisa'i, wato babu laifi inda an gaya mana wato iddatu wafatin, idda na wafati idan mutum ya rasu ya bar mata ta gaban da za ta zauna adadin da za ta yi. To tana cikin wannan zaman kai kuma mijinta ya rasu kana bukata, to Allah sai ya fadi kuma me abun da ya kamata yi. Allah ya ce babu laifi cikin abun da su mata suka aikata a wannan zama da suke yadda zini wato ardil khutab wala jina alaikum fima aradtum wato lawahtum bihi in kibatin nisa'i, babu laifi a gare ku cikin abun da kuka jigirwaye da kaman wanka. Aradtum ay lawatu kuka dan haska alaman dai kuna bukata na khidmatin nisa na magana aure da ita wacce mijinta ya rasu. Almutawaffa anha anhunna azwajuhunna, wadanda mazayi suka mutu fil idda fi idan ba laifi ku jigirwaye da kaman wanka, amma ba yadda ka bayyana ba, in ka bayyana to ba aure tsakanin ku. Zai ga an yadda shari'a ta baka dama kai ta'arudi kamar menene sai misali a ai hakuri Allah ji kansa kai, amma kuma ki kikkiawa ce ba wa in innaki la jamila, wallahi ki kikkiawa ce in ka fadi wannan kalman kar ka kara komai. Ko kuma wa mane ji misliki cewa wato duk wanda ya samu irin ki ai ata ba abin da ake bukata, saboda haka kar ka nuna kai kace kana so ko wani abu ko wa rubba ragibu fi ki da yawa ki hakuri Allah bada Allah ji kansa, amma irin ki ai ba za ki zauna a ƙasa ki dima haka ba, da yawa za a samu wanda za su ce suna bukata. To ai irin waɗannan maganganu wanda za su dai nuna cewa wato akwai rab akwai kwadayi a ciki, amma baka bayyana ka yi tari ne ka jirwaye da kaman wanka ne, to sai shari'a ta ba dama ai wannan au aknamtum fi anfusikum ai azmartum fi anfusikum, ko kuma ku boye a cikin ranku ka ji mijinta ya rasu to kaga kana so kikenan sai ka ajiye ka boye wannan abun a cikin ranka cewa kana son ta, fa in ta gama idda zaka aure ta. Wannan iya mutawaffa anha zawjuha ne ake wannan, in ba wanda mijinta ya rutu ba wannan jirwaye da kaman wankan ma ba a yadda ba, wanda mijinta ya sake ta ba yadda ka je ka ce mata ai kina da kiwa mutane da za su bugaci irin ki da sauransu, a ita kan mijinta yana nan in ka faɗi irin wannan to duk abin da biyo baya, saboda haka tunda shi yana nan ana fata kuma ya dawo da ita kafin a ce ta gama wannan iddar da take ciki. To saboda haka Allah ya ce to babu laifi ko ku boye a cikin ranku min kasdi nikahi inna nufin kuna son ku aure su, alima annakum satazkuruna hunna satazkuru
na hunna Allah tabaraka wa ta'ala ya sani cewa za ku ambace su za ku yi magana da su bil khidba na aurewa za tasbiruna an hunna ba za ku iya hakuri ba wata kila kana tunanin dama ka taba neman ta baka same ta ba ga wani ya aure ta yanzu kuma ya rasu to Allah ya sani za ka iya bayyana wani abu Allah ya san haka za ku iya ambatan su saboda haka fa ba lakum at-tariq Allah sai ya halasta muku jirwaye da kaman wanka amma ya hana ku bayyana magana sarihi Allah yace to walakin la tuwaiduhunna sirra Allah yace kada ku yadda ku yi alƙawarin da su a koyi nikahan ku yi alƙawarin aure a tsakanin ku a fadin wasu malaman tafsiri kenan ma'ana kar ku yi alƙawari shikenan fatin da ya riga ya rasu yanzu kan dama kin san ina ciki tun kafin nan ma saboda kina gama idda ina nan ku yarjejeniya kina gama ta kaban ki ina nan to karai haka wasu Abdullah ibn Abbas da wasu malaman tafsiri suka ce ma'ana la tuwaiduhunna sirran ai kar ku yi abun da ya shafi tana cikin iddan ta kaba kuma kace zaka zo ka kusance ta da jima'i ko kuma ai wani magana ba za ta tare da ita duk maganan da irin wannan ba yadda ai ba saboda haka duk maganan da ake da iyali to kar ai wannan magana da ita yin wannan shi ma tawa'ud sirran ne duk wanda yaga kuma shikenan ya haramta aure tsakaninsa da wannan mata illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana mai kyau ma'rufa shar'an magana da aka sani a shari'a min at-ta'ridi wanda yake da jirwaye da kaman wanka walakum zalika kuna da iko kuna da daman hakan shari'a ta ba ku dama ku yi irin wannan jirwaye ku nuna cewa ko kamar dan yaron da nake tare da shi ka dan masa kyauta da makamantan waɗannan su kuma mata suna gane irin wannan darasin da wuri suna gane irin wannan karatun da wuri ko da ba ko ta gama iddan ne misali ba wai kana nufin aurenta zaka yi ba kaga dai ka tausaya mata ne ka bata wani abu to shikenan tana koma gida za ta yi kuma fata da wani ya nuna yana son ta da zaran ka mata kyauta shikenan ita kuma sai ta ce to ai ta aridi ne wato kai alaman kana son ta ne yasa ka bata wannan abu saboda haka ba dan Allah ka bayar ba to sai ya zama suna fahimtar irin wannan karatun ko da ba ai niyya ba na neman to suna fahimta kaman auren ake so ayi billinta na kuma in akwai niyya saboda kana wani magana irin makamanci wannan za ta gane darasin saboda haka ba sai ka bayyana cewa ko kai alƙawari ne ta cewa za ka aure ta ba Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikah kada ku yi azaman daurin aure sai to shikenan fa a gama komai kawai ai shiri kawai kina gamawa shikenan ko kuma kar ku kulla auren ma al aqabi yakan kulla aure ta yablughal kitaba al maktubu min al idda ajalahu har sai iddan ya kare har sai an gama wata hudu da kwana goma nan kar ku yadda ku yi wani maganan daurin aure a ce ayi shirye-shirye ayi kaza kawai kina gamawa kada ku yi wannan kuma kar ku daura auren ka'ida a malikiya man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiya bi hirmanihi duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacin sa to sai a masa uquba da haramta shi shine yace to kar ku yi wannan wa alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum sani Allah tabaaraka wa ta'ala ya san abin da yake cikin ranku min azmi wa ghairi na azaman auren ko wani sa saboda ka fazaru kiyaye Allah idan ba kiyaye ba an yi aqibakum Allah zai yi muku azaba sannan walamu anna Allah ghafurun liman yahzar Allah mai gafara ne ga duk wanda ya kiyaye wannan abun rahimun kuma Allah mai jin gane bi takir lugubati an mustahiqiha Allah zai jinkirta azaba ga wanda ya cancanta ya azaba muddin koda ya saban Allah zai jinkirta masa ya je lahira yadda azaba idan mutum kuma ya kuskura har ya bayyana to babu aure tsakanin su ko kuma har aqul la aure tana cikin idda to shikenan nan kama malikiya shikenan har abada ko su ji suka saura a duniya ba aure tsakanin su muddin yayi aure a cikin idda muddin bata gama iddan ta ka ba ko da sai da talakin ba wani ya zo daura aure a cikin to shikenan wato wannan ya jawo ya bata tsakanin auren sa da ita har abada babu aure saboda haka kar mutum yayi gaggawa yayi tarihi da shari'a ta bada dama alaman dai yana ciki amma dai ba kalma tarihi kalma bayyaninniya ba saboda haka hadhihi hiya iddatu wafatin 24 wannan dai ayan da muka karanta jiya shine iddatu wafatin walladhina tawaffawna minkum wa dharna azwajan tarbasa bi anfusihim 24 wato wanda suka rasu suka bar mata ya zauna wata da kwana goma to shine iddan wafati ga dukkan matar da mijinta ya rasu ya barta ga iddan da za ta yi in ba hamil bane in ba mace mai ciki bane ita mai ciki za ta yi iddan ta ne da menene bi wadil hamri da aihuwan ciki to saboda haka yace wannan aya ta yi nuskan ayan da zamu samu a gaba Now, الذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصيت الأزواج إن متاع للهولي. قالوا آية متاع للهولي إذا تجلس كنتا بدء ترتيبي وأن آية تاريخ أزواج. كأقولنا متاع للهولي تناجبا. ثم إذا تجلس كنتا كانت إدة أول سنة تامة. إذا فرقون شريعة أنا إدة ليش كرت كيكيا فنستكتها الآية التي سبقتها في النظام. وأن آية تاريخ أزواج أثاري إذا سوكي وانتمه كنتم. Wannan kuma yana daga cikin Al-Qur'ani. Wanda yake fi zalika yace dalilin da yasa Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya idda ta zama wata hurda kwana 10. Allah tabaaraka wa ta'ala ya halicci Annabi Adam alayhi salatu wassalam. Yana shekara 40 yana cikin tabo wanda aka ainihin aka hada. Sannan ya ƙara shekara 40 yana cikin karkasa wanda aka kwaba. Sannan ƙara shekara 40 yana kasan bayan kwaba ta an yi raftansa kenan an yi molinsa an fitar da shi kalfakhar ta bushe wanda in kada ke da zaka ji tana ƙara kaman ka da ke kutukunya sai zama haka wa hadhihi 40 salata marratin wannan 40 din shine har sau uku fa nutika fihi ruh sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya hura masa ruhi kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo wannan a cikin tafsirinsa cewa hadha huwa aslu khilqati adam wannan shine asalin halittan annabin Allah annabi Adam alayhi salatu wassalam lamma amara Allah ar-ruh ya inda Allah tabaaraka ta'ala ya umsi ruhi akan ya shiga fi ismi Adam famtana ya shiga cikin annabi Adam sai rai yake hatta qala rabbu udkhul karan har lokacin da ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya gaya wa rai ya shiga cikin annabi Adam karhan atilas sannan kuma yace masa sai fa takruju karhan da sannan zaka fita cikin tilas shikenan fadakara sai wannan ruhin ya shiga falamma balagal am lokacin da rai ya isa hanci adasa adam alaihi salatu wassalam annabi adam sai ya tishawa yana tishawa nan sai ya ce alhamdulillah huwa awwalu man qala hadhihi alkalma shine farkon wanda ya fadi wannan kalma ta alhamdulillah annabi adam alaihi salatu wassalam fashammatahu malaika sai suka gaishe suka masa yarhamakallah قالت لهذا كنفتا سبت ما سدون وانا كالتشيكا فلما مر الروح حتى بلغ ركبتيه أراد القيامة روحي يتيك برتفيا ري يتيك برتفيا دريه يسو قيوة يجي قيوة سرقر في سي نفي زي تاشي سبو راكا سيكا تاشي فلهذا كاتبه للحق خلق الإنسان من أجل سبو راكا الله تبارك وتعالى يي مغانا دان أدم كيو عمل دان أدم دقاوة فماذا لا يستعجل أولاد آدم ayan annabi adam tun wancan lokacin ba su gushe ba kullun suna gaggawa ko wani abu za ka ga ana gaggawa za ka ga mutun ya fita zai tafi wani wuri ba wani jiran sa ake ba kuma amma yana tauri kullun ka fito da mota ko mashi wanda tafi gudu tafi gaggawa ita kowa yake bukata ana gaggawa ba san ina za a je ba saboda haka kowa dai yana gaggawa ne malan sa kana gaggawa kana neman mutuwanka ne kana tauri to kana neman ina mutuwan da zai ku hado idan kuma kana zaune kana jiran mutuwar ka ta zo ne ala kulli halin da shi dan adam an halice shi ala to a cikin gaggawa bai gushe ba yana gaggawa falamma amma ruhu kama yamshi wa sara haywanan bada an kana jama'a da ruhi ya game annabi adam sai zama ya tashi yana tafiya bayan kuma da jama'a ne to nan shine ainihin cikin bayanin da muka tsaya awwalu man qala subhanallahi malaikatu hamlatul arshi farkon wanda yake subhanallahi sune mala'iku wanda suke dauke da al'arshi kafan su na garshin kasan bakwai tana kansu kuma na can sama da saman bakwai suna riƙe da al'arshi wadannan mala'iku su suka fara fadin subhanallahi hamlatul arshi awwalu man qala alhamdulillahi adam alayhi salatu wassalam bayan sun ce subhanallahi annabi adam kuma shi ya fara fadin alhamdulillahi alayhi salatu wassalam wa awwalu man qala la ilaha illallah nuhu alayhi salatu wassalam farkon wanda ya fadi la ilaha illallah kuma shine annabin Allah annabi nuhu alayhi salatu wassalam wa awwalu man qala allahu akbar farkon wanda yace allahu akbar kuma wato shine annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yace hiyal baqiyatus salihat wadannan sune baqiyatus salihat har da ake salla ta baqiyatus sal da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa abbas bafansa cewa inda sun samu ne kullun yayi wannan sallan in bai samu ba to duk mako yayi wannan sallar idan bai samu ba wato duk wata yayi idan bai samu ba shekara yayi ta ko da so dai ne idan bai samu wannan ba to a rayuwarsa dai ya taba wannan sallah ta wannan tasbihohin na baqiyatus salihatu yace to wannan sune baqiyatus salihatu sallah baqiyatus salihatu sananniya ne wai dan waraka hudu da ake yi a masa tasbihi 300 duk raka ana yin masa tasbihi 70 wato ana yin tasbihi 75 bayan tsayuwa na Fatiha da abin da ya sauka ana karanta 15 a dukkan hay'a kuma an karanta 10 in ka hada zaka samu 75 75 da 4 zai baka 300 saboda haka yace waɗannan su suka fara fadin waɗannan kalmomi aka samu wannan baqiyatus salihatu din wa awwalu man qala la hawla wala quwwata illa billahi alazim muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya fara fadin la hawla wala quwwata illa billahi alazim kuma shine shugaban mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace to wannan shine abinda mai ruhul bayani ya kawo yace asalul khilqatu adam 40 sana 3 marra yace asalin halittan annabi adam an yi 40 shekara 40 so uku falihada yakhluqu min adam fi badni ummi 40 yawman nurfa 40 yawman alqa 40 yawman mudgha sai saboda haka ne Allah tabaaraka wa ta'ala ya kalicin dan adam a cikin mahaifiyarsa kwana 40 digon mani kwana 40 yana ayato gudan tsoka wato murga yana jini sannan kwana 40 yana wato kwana 40 yana tsoka kwana 40 yana gudan jini to shi yasa saboda annabi adam shi ma 40 so uku shi kuma shekara ne dan adam kuma sai aka bashi kwana 40 40 yawman nurfa kwana 40 yana digon mani kwana 40 yana gudan jini kwana 40 yana tsoka saboda haka 40 salasa marra 14 40 din nan so uku shine wata hudu kuma shine ana gaba 40 nan so uku za a hurawa darai to hikimar mace ta zauna wata hudu da kwana 10 yace don an hura ran bayan an hura rai wa inda ta shuri'at li sauni al ansabi hatta la taqtalid su idda an shar'anta ta ne da ta gaba saboda kiyaye dangantaka saboda kar a cudanya dangantaka wannan dan wannan ne da yare su akai shi wani gida kar a cudanya dangi to idan an yi idza matar rajul idan mutun ya rasu jalasat mar'a 14 matan da ta zauna wata hudu idza kanat hamilan idan tana da ciki la budda ne ta bayyana alhamlu ba makawa sai cikin ya bayyana a wata hudun nan bi annahu yunfakhu fihi ar-ruh domin a wata hudun nan za a hura masa rai saboda yayi 40 guda uku fa yursalu ilayhi al-malak sai ayi ko masa da mala'ika fa yunfakhu fihi ar-ruh sai hura masa rai kamar yanda imamu an-nawawi ya kawo hadisi na hudu wayu umaru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sayyid wa amalihi wa shaqiyun aw sayyid sai a rubuta masa arzikin sa aikin sa me zai rayu shaqi ne ko sayyidi to duk waɗannan abubuwa bayan kwana 40 su uku nan ne za a yi yace to idan ta zauna ma ta zauna kwana 40 aka hura rai wai za waqa rubbama yaqaw khafifan bi dalil amri idan an hura rai a lokacin motsin zai zama hankali ne na da a ciki kayu bata gane cewa tana da ciki ba to saboda haka sai shari'a walakin in zadat asharata ayyami amma idan ta kara kwana 10 bayan an hura ransa ya kai kwana 10 da hura rai wata da kwana 10 yace la budda an yataharraka jiddan ba makawa nan dan zai motsa da karfi za ta ji motsi a cikin ta za ta gane cewa tana da ciki fazida asharata ayyam ala 14 yace saboda haka shari'a musulunci sai ta kara kwana 10 akan wata hudu bayan hura masa rai ya kara kwana 10 to zai fara motsi saboda haka daga yana da ciki ba ta gama iddarta sai to wafatin ba za ta kaura zuwa wadi hamliha zuwa sai ta haifi cikin da ta take da shi fa hazi iddatul mutawaffa anha zawjuha yace wannan shine iddan matar da mijinta ya rasu ya barta illa idza kanat hamila hamilan yayi dai idan ta kasance mai ciki ce ita kuma idza wada da hamluha faqad bari'a rahamuha ita kuma idan ta yi cikin ta to shikenan mahaifanta ya kubuta shikenan ta gama iddanta wannan shine abin da ya shafi waɗannan ayoyi na idda duk da har yanzu muna cikin su da wanda kuma aka samu rabuwa kafin kuma a tare na'am
assalamu alaikum أو لا أو لا
yanzu dai ana cikin maganar sake-sake da hukunce-hukuncen sake da sauransu. Allah tabaraka wa ta'ala ce la junaha alaikum, babu laifi a gare ku akan ku. In dalaktumun nisaa, idan kuka sake mata, sakin ba ku yi laifi ba. Kuka sake mata kuma malanta masuhunna, matukar ai la tujami'unna, matukar ba ta tare ba, ba ku kusance ta ba. An yi aure kafin ta tare mijinta ya kusance ta sai ya sake ta. To don haka ya ga babu laifi. In wani dalili ya jawo ya sake ta kafin ma a ce ya shiga da ita. To idan haka ya faru, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aw tafridu lahunna farida, ko kuma kun ba su sadaki, ko kuma an kaddara ba da sadakin ba, ko ba ayyana sadaki kaza ba, an ce dai sadakin fawwadawa maran sadaki abala qabla almasisi la basri, yace saki kafin a shafi mace a kusance ta babu laifi. To idan haka ya faru, alhali ba an baci sadaki ba, ba ce sadaki kaza za a bayar ba, ba a baci sadaki ba kuma aka saki kafin ta tare, to matiuhunna aduhunna ma yatamatta nabi, ko ba su wani abu da za su ji dadi da shi. Tunda dama ba a ce sadaki kaza za a bata ba, saboda haka sai a bata wani abu, wannan abun za ta ji dadi da shi. Alal musi algani qadaruhu minkum qadaruhu wa qadaruhu, wato wanda yake mawadaci a cikin ku ya ba da gurgudun karfin sa. Tunda yanzu har ka sa an tara mutanen daura aure, kuma yanzu ka ce ka sake ta tun baka shiga da ita ba saboda wani dalili. To shikenan sai ka bata wani abu saboda har ya khadir, kamar yadda zai bayani, saboda ka taba zuciyarta dole ba za a ji dadi ba. To saboda rashin jin dadin da aka yi, in ka ba su wani kudi, wani abu ka ba su, to zai dan kwantar musu da hankali kadan akan abun da aka musu. To Allah ya ce to mawadati ya bada gurgudun karfin sa, wa alal muktir addayyik firis qadaruhu, shi ma haka wanda yake da talawa, to wanda aka kuntuta masa arzikin sa baya da yalwan arziki, shi ma ya bayar gurgudun karfin sa. Ba ce kowa iri ɗaya zai bayar, mai hali ya bada abu mai yawa gurgudun karfin sa, wanda bai da hali zai shi ma dai ya bayar gurgudun karfin sa. Yufidu annahu la yunzaru ila qadri az-zawja bal ila halati az-zawji faqat, yace anan abinda an take nunawa ba ana lura da karfin ita macin ba, cewa gidan manya ta fito dole a bata kudi ne yawa, ba shine abinda Allah ya fara nan ba. Ana lura da gurgudun karfin shi mijin ne, shi mijin da ya take dan gurgudun karfin sa. Idan mai karfi sosai ne, to shikenan ga abinda zai bayar. Idan kuma marar karfi ne sosai, shi ma gurgudun karfin sa shine abinda zai bayar. Saboda haka sune abun lura. Allah tabaraka wa ta'ala yace mata'an tamti'an bil ma'ruf, wannan za ku ji yadda su dadi ne da kyautatawa, wato shar'an shari'a, abinda shari'a ta san da shi. Kuma haqqan 'alal muslimina, wannan haƙƙi ne ga dukkan musulmi, duk wanda yake son kyautatawa to haƙƙi ne ya bada wannan abu. Matukar ka sake ta bata tare ba, to ba kusance ta ba. Wa hikmatu fil al mata'an talab yusrul khadir, domin hikima da shari'a ta sa a bada wannan mata'an din, wato a bada wani abu na jin dadi da za a ji yadda ita dadi, saboda shi saki duk lokacin da aka yi shi zuciya za ta karye, za ta ji ba dadi. To wannan abin da ta ji a zuciyar natan bayan da ta ji dadi an daura auren ta, ga shi bata tare ba, yanzu an ce an sake ta, to za ta ji wani abu mara dadi a cikin ranta. To shikenan sai zama bai kamata kuma musulmi ya sa wa musulmi wani abu na karya masa zuciya ba. To idan haka ya faru, yan bagilau jabaru, ya kamata ya daura masa zuciyar. Walihada shari'a al-mata ba'da talaq, saboda haka aka shar'anta wato a bada wannan tamattu'in abinda za ta ji dadi da shi bayan an yi saki. Wannan in saki aka yi, idan kuma an daura auren ba ta tare ba, sai mijin ya rasu ba, to wannan sai anan ayan ba ta yi bayani ba. Idan kuma rasuwa ya yi, to anan za a bata sadakin ta ful, sannan kuma za ta yi takaba, sannan za ta yi gado. Amma wancan idan ya sake ta ba ta tare ba, ba ta da idan da za ta yi, kamar alaikum alaikum bismillahir rahmanir rahim, ba ta da idan da za ta yi. A lokacin mai wani yana so za a daura aure da shi, amma dai idan ba an baki sadaki ba zai ba ta wani abu. Idan an baki sadaki kuma za mu samu abinda ayan gaba take faɗa. Amma in rasuwa ya yi, shikenan za a ba da sadaki full, ko da ba an baki sadakin ba, to za a duba sawo'in ta, sadakin nawa aka ba su, kaza ne, shikenan sai a dauka a bata cikin abinda shi marigayi ya bari. Sannan kuma za ta yi bata wafati, za ta yi wata huɗu da kwana goma ta, sannan tana cikin masu gado. Da ita da matansa na gida haƙƙinsu iri ɗaya, za a ba su sumunin su, su raba wannan sumuni wannan shine abin da shari'a ta shimfida musu a gado to shikenan wato yanda muka ce tumuni shine haƙƙin abun da za a ba mata matukar akwai yaya idan ba yaya kuma za su intikali za a ba tumuni bane suna rubuyi rubuyi shine kasan su na farko idan miji ya rasu ya bar mata ko mace daya ko mata da yawa rubuyi idan ba yaya ba da ba danda ba yaya mata ma to shikenan abun da mutum ya bari za a kasa kashi huru a ba matarsa ko matansa idan kuma yana da yaya to shikenan matan za su kaura diga 1 bisa 4 zuwa 1 bisa 8 wato sumuni kenan kamar yadda zamu samu a gaba Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce to idan kuma wayin talaftumu hunna idan kuka saki wayinnan mata min qabli an tamassuhunna kafin ku kusance su kafin a kusance ta wa qad faradtu lahunna farida kuma kun riga kun ba da sadaki kamar da yanda yanzu yawanci yadda ake an riga an ba da sadaki wata kila da sadakin ma aka yi sayayya aka sayo gado aka yi kaza aka yi kaza kuma an sake ta kafin a ce ta tare kafin a ce ko ta tare ma ba ku sace ta ba a ce saki ya faru idan haka ya faru me za a yi ya za a yi batun sadaki sai Allah ya ce fanisku ma faratum rabin abun da kuka bayar ma'ana idan kana sadaku hasilan wattala wattala waka qabla dukhul idan sadakin ya riga ya shiga hannu aw saki kuma ya afku kafin yayi dukule da ita to fanisku sadaq lil mara wa nisuhu yabqa lil zawj sai araba sadakin bi dan 100 ka bayar shikenan 50,000 nata ne 50,000 kuma sai a kawo maka kai miji saboda haka yace nisul baki abinda ya rage rabin sai a kawo shi mijin shikenan ita kuma rabi nata ne tunda an riga an bata mata suna cewa an daura mata aure kuma an riga an bata sadaki sai su dawo da rabi ba za a ce duka komai kawai komai dina ku dawo min da shi ba ka shari'a ta faɗa ba nis za a dawo mata da wato za a dawo maka da rabin sadaki shi kuma miji ya rike sauran illa an yafuna lakin an yafuna zawjat sai dai idan su matan ita matar ka yafe tace a haba illa idza afar zawja lamma aqada alayya wa laysa baina shay bal yakhudh malahu inda an riga an daura da kuma ba abin da ya kasance tsakanin mu kai da ki koman sa ba na bukata ko tace ta yafe ba ta so idan ta yafe shikenan sai ka dai sadakin zaduka amma in ba ta yafe ba tana da rabin sadakin ta dole rabin sadaki na da ne sai idan dai ta yafe aw yaqu wallazi bi yadihi ughdatan nikah ko kuma wanda igiyan auren yake wurin sai yafe kai miji sai ka ce shikenan tunda haka ya faru yanzu wata matsala ne ta bayyana wata kila duk da ba kuma cikin wadancan matsalolin da aka ce ko wannan sai na da khiyar ba akwai cututtuka da shari'a ta bada dama idan aka yi aure miji bai san mace tana da wannan illan ba daga cikin wadannan illolin sai aka samu da shi aka sami matar da shi to yana da zabi ko dai ya sake ta a biya shi komansa ko kuma yayi hakuri a nemi magani wanda za a nemi magani daga ciki akwai warin kashi ko miji ko mata aka yi aure bai san yana da warin kashi ko bai san tana da warin kashi ba kullum in zai fesa turare ko za ta fesa turare ana aure kawai sai ga warin kashi ya bayyana masa warin kashi akwai wanda yake da zafi yake da illa sosai akwai bawan Allah ya aure wata mata kwana daya dakin da ya san da cikin sai kumbura saboda yanda warin kashi yake to idan irin wannan ya zo idan zai iya hakuri da shi shikenan sai ya ci gaba da zama idan kuma ba zai iya hakuri ba to yana da khiyar yana da zabi sai a warware auren a biya shi abubuwansa idan bai kusance ta ba a da masa da sadaki idan kuma ya riga kusance ta to ta ci sadaki wannan yana daga ciki ko warin baki bakor warin baki dan ma bai sani ba kullum suna hira bai fahimta ba dan da aka aure sai ya gane tana da wannan warin bakin ko shi ita ta gane yana da shi ko ne dan sai yana da zabi ko a ci gaba da zama auren haka ko a raba to wannan sai ya ci tukan da ko kuturta bai sani ba sai tana da ciwon kuturta ko yana da ciwon kuturta ba ta sani ba dan da aka aure sai ya bayyana to akwai tukan da an yi tarayya maza da mata duk suna da shi akwai cutukan da sun kebanci maza ne kade suke yi, akwai cutukan da kuma sun kebanci mata ne suke, akwai karnu da yake fitowa ya hana kusantanta da makamantansu, akwai warin farji da sauransu, to waɗannan abubuwa su kuma mata ne suke kiwon da shi. To idan waɗannan ne ya bayyana, to nan yana da zabi. To ba su ba wani abu ne ya faru ba, jama'a tare ba sai ya gane ya fata auren ko wani dalili ya faru. Ko misali kamar yadda liban Allah yayi, yana da mata hudu, ya sake daya bai ya manta sai tana da ciki. To lokacin da yake da mata hudu ka sake daya, idan bata gama idda ba kai saka karo wata ba, ana daura aure sai wani ya ce masa malam wani irin aure ne ka daura, yace me ya faru, ai matar ka da ciki tana da ciki kuma bata gama idda ba, yanzu ka daura aure na biyar kenan. Ke subhanallahi, saboda kana sake ta ya sake wannan, to yanzu yana sakanta in an riga an bar ta saraki za a bata rabinta, idan ba bata ba za a bata tamattu abinda zan ji dadi da shi. To wata kila irin wannan ne ya faru, ko da makamanci ka dai ka sake ta ba wancan larurin da ka bada zabi ba, to shikenan Allah ya ce to idan an riga an bar ta saraki za a bada rabi, rabi ya zama nata, rabi ya zama shi kuma a dawo masa da rabin, sai in ta yafe tace a babu komai ta yafe, ko kuma shi mijin yace ya yafe mata komai da ya mata, ai ba haka aka so ba, tunda an riga an yi aure kuma shikenan, ya fa zauju shi miji ya zama ya yafe, tasma al mar'a aw yasma al rajul, shi ita mata ta yi samaha to ta yi hakuri ta yafe, ko mijin ya yafe, idan ɗayan su ya yafe to shikenan ɗayan zai tafi da sauran abubuwan, idan kuma bai yafe mata shikenan. Amma Allah ya ce wa anta fu aqrabu lit taqwa, ku maza ku yafe shi yafi kusa da tsoron Allah. Alafu rajul afdal, yafi wannan miji shi yafi, karka ce an biya ka dubu ɗari kaza, haka na faruwa da yawa, a ce an rabu tun ba tare ba ko wani abu, ko kuma an yi ka ce kai ka yanka musu wani kuɗin da yafi ƙarfin abin da ya kashe ma auren auren, a kai namiji ka yafe shi yafi kusa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Li anna rajulu aqwa wa akmal, domin shi namiji shi yafi ƙarfi shi yafi kamala, saboda haka ana asarar rai ma, saboda haka duk abin da kai ka ce ka yafe ba wani abu, wannan shine abin da yafi tsoron, yafi kusa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tansu fadala bainakum, Allah ya kar ku manta fifikon da ke tsakanin ku ba, kar ku manta maza fa sun fi mata, saboda haka tunda an ce ar-rijalu qawwamuna, ku ne masu tsayawa da lamarin su, to ka riga ka fi mata ka fi su, saboda haka ka yafin Allah na nuna ma dai ka yafin shi yafi. Wala kulli halin falyatafaddala ahadukum ala al-akhar, to a kowane yanayi dai daya ya nuna cewa ya fi daya, idan mutum ta yafe shikenan ta nuna cewa ta fi namijin, imma ar-rajulu wa imma al-mar'a, imma namijin imma ita macen, saboda haka duk wanda yace ya yafe to shikenan, inna Allaha bima ta'maluna basir, Allah tabaraka wa ta'ala masani ne, wato abinda kuke aikatawa yana gani, fa yajazikum bihi, zai saka muku duk waɗannan hukunce hukunce abubuwan da kuka yi duka, Allah tabaraka wa ta'ala yana gani, kuma yana inna rabbaka ladzulmil sat, Allah na madakata yana jira duk wanda ya saba yadda Allah ya faɗa cikin dokokin, to Allah yana ganin sa, Allah yana jiran sa, kuma zai saka masa gurgudan yadda yayi, gurgudan yadda ya saba, saboda haka shari'a bata takure ainihin mutane ba, shi yasa ta bada dama cewa koda an sake din kafin a tare, to ga yadda za a yi, kar ku ce wani abu ya faru an rasa ya za a yi, to ga yadda za a yi, shari'a ta yi, kar ku ce wani ya sake ai bata tare ba ma ya sake ta, ko bai shiga ɗaki da ita ba ya sake ta, ya bai kyauta ba kaza, Allah ya ce ba laifi, idan wani dalili ya jawo wannan sakin babu laifi, idan haka ya faru to bai laifi ba, amma dai ga yadda za a yi da sadakin da ya bayar da abubuwan da ya bayar, kuma ga yadda shari'a ta tsara yadda za a yi, to idan an biyan da Allah ya faɗa shikenan, idan ba yi ba kuma Allah yana sauraron, wato yana jiran kowa zai zo kuma zai saka masa gurgurdan abin da ya aikata, irin abin da ya aikata shi za a saka masa da shi, idan ya yi yadda Allah ya ce to fa ni'ima, zai samu sakamako mai kyau. Allah dai ya ce kar ku manta falalan da ke tsakanin ku fifiko, maza su ne wanda suke ainihin suka fifiko akan mace, sannan kuma fadlu anan, malamai suna magana wani ya zo wuri sai Rasulullah ne ya ce imma hukunci, in muku hukunci da adalci ne ko da falala, ya Rasulullah mana hukunci da fadala, shi fadala idan aka yi hukunci da adalci to dole wadda yake da haƙƙi dole za a mayar masa da haƙƙinsa, wanda yake haƙƙin wancan shi kuma dole za a kwace a kansa, ba zai ji daɗi ba. Amma idan aka yi hukunci da falala, shi alƙalin da zai yi hukuncin yace to wane ne yake nema aure, me yake binsa kaza ne, sai ya cire aljihunsa sai ya bayar, zalika fadlullahi, fadala ne, sai ya ce biya to malam nawa kake jin sa kaza ne shi yasa ka kawo shi kara to gashi an biya ka kai kuma karka take shi kenan wannan an yi hukunci da fadala wanda kuma za a masa hukunci da adalci to wane ya aka yake sa wurin ka wallahi kaza to dole ka biya a yanka masa lokaci zuwa kaza ya zai biya wannan an yi hukunci da adalci kenan in na falala ne kuma to a kara a ba da wani abu to saboda kar ku manta falala ku sa falala a ciki wato zamantakewa din kar ya zama an rabu ba san gaba kuma me za ta haifar ba ko ba tsakanin ku ba ko tsakanin yaya da wani abu to ya zamanto ai sannan kuma idan ta riga ta shigo aka samu wani mukarana wani abu karini da zai nuna cewa kaman ya kade ta da ita malaman malikan suka ce ko daki ya shiga aka rufe labule sannan ba kowa a ciki to nan ba za a ce in tace ya kusance ta ba za a musa ba saboda sun kade ta in dai ya shiga daki aka sauke labule su kadai babu wani kuma babu wani a cikin dakin to kowa ta karina mutum ba kuma lokutan da shari'a su malaman sun idan akwai lokutan da shari'a ta hana a kusanci mace misali cikin ramadani da rana dan ya shiga dakin labule a suke ba za a ce wani abu ba za a ce ta ci sa dakin ta ba ko kuma sun sa harami na aikin haji ne suka kadai ta nan ma ga ya riga sa harami ba za a ce ya kusanci ta ba saboda zai bata aikin hajin sa ko irin wadannan ko kuma tana cikin al'ada kaga nan ma ba za a ce in a shari'a da dalilin cewa ba za a kusanci mace ba to idan irin wadannan lokutan ne abubuwan suka faru ne ka daita da ita to nan ba za a ce za ta cinye zarakin ta ba za a ce ya kusance ta ba ko da ta yi iddiya haka za a ce a shari'a za ta ba shi kariya saboda haka sai dai a bata rabi na wannan sadaki din
hafizu ala salawati wa salatu wa usra kun lillahi ghaniyin
to malamai sun yi maganganu masu yawa ana cikin maganan aure saki rikitar kitan wannan sai a kawo maganan sallah ko ba ga wancan maganan ba to me hikiman wannan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce Allah yana nuna mana cewa duk umurnin sa duk wanda na ubawa umurnin Allah ne saboda ka dukkan umurnin Allah mu kiyaye shi yadda za a kiyaye sallah kowa za a ganshi a sallah gaba to wannan dokokin da aka fada a nan a baya da wanda za a kara dawowa fada dokokin zamantakewa na aure kuma dole ka kiyaye sai da za a kiyaye sallah saboda haka dukkan umurnin Allah ba zabi zaka yi zaka zabi abin da yake so ka yi aiki da su ka baro su kuma ka ce ba zaka yi aiki da su ba dukkan umurnin Allah ne dole ka kiyaye shi yadda ake kiyaye sallah yadda Allah ya umurni a kiyaye sallah kuma ake kiyaye ta dole ka kiyaye wannan dokoki wasu malamai suka ce haka wasu malamai suka ce a idan ana cikin rikici na saki da waya ana ta shari'a da sauransu ko kuma kowane abu ma ana cikin sabawa Allah ne misali majalisa ne na shan giya ko tata suna ciki a kira sallah idan dai za su tafi su je su yi sallah to zai wuya su dawo su gaba da wannan aikin to yanzu da ake maganan saki a rikici a sulhunta a kaza to yanzu an kira sallah ku kiyaye sallah ku tashi kuna zuwa kuna yin sallah ana dawowa sai a ce to sai a ji zuciyar ta huce saboda sallah tana kwantar da hankali to shikenan sai a samu sulhu a cikin wannan kadiya da ake sai a samu an warware matsalan a ce ta koma ma ko da makamancin haka to wasu malamai suka ce shine hikiman kawo maganan sallah a tsakiyar waɗannan maganganu na rikice-rikicen aure dole da sauran maganganu suna da yawa saboda haka Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli wa salloli ake rufi as-salawatul khams bi ada'iha fi awqatiha ku kiyaye salloli guda biyar da bada su akan lokutansu saboda inna salata kana lil mu'mini kitabul mawqut kitabul mawqut sallah ya kasance akan mu'mini abun yi wa lokaci ne lokutan sallah a kiyaye su akan lokaci lokutan sallah malamai na gabata suna da ma'auni da suke gane lokacin sallah to yanzu kuma sai zama ana amfani da agogo duk da malamai suna magana sallan da tafi wahalar lokaci a cikin salloli babu kaman azhar babu kaman azhar saboda idan ka zo duk babin awqatus sala na cikin littafin fiqhu fiqhul malikiyya za ga yayi maganan zawal daga zawal ga iya gurgurun takun da za a yi a samu ai kari sannan lokacin azhar ya zama ya shiga to malaman mu na wannan kasa a karni na 20 wanda yafi sanin fiqhu wannan lokacin shine Sheikh Abdullahi Salaga to sun yi su fidda lokutan sallan nan amfani da watannin al-Muharram Safar Rabiul Awwal Rabiul Thani zuwa Zulhijj watannin musulunci tunda lokacin sallah a lokacin zafi sallah tana da lokaci guda hudu ne lokacin zafi ba time ɗaya bane lokacin sallah lokacin zafi da lokacin sanyi da kuma lokacin bazara da lokacin damina wadannan lokuta guda hudu kowane lokaci Allah tana da lokacin ta to sai suka gasa gane shi tadda lokutan sallah wannan abun ya gagara sai suka tafi zardul muntaha na wannan lokaci sai suka tafi kaulak suka je suka samu mujaddadi na wannan lokaci na karni na 20 tabul fajr suka same shi sai suka yi sa ana cikin karatun muktasar an zo babin awqatus salah lokutan sallah to ana zuwa sallah zar zillu zawal sai shi abdullahi wala abdullahi salga ya kuke fita lokacin azhar a wurin ku sai ce akaram kallahi wallahi mun yi abun ya fita yake fita sai ce ai ba zai fita ba in dai kai amfani da watannin almuharram safar ba zai fita ba sai dai kai amfani da january february su suke tafiya da rana duk lokacin december zaka samu lokacin sanyi ne amma kaga azumi kai shi a damina yanzu kana kai shi a sanyi yanzu kana yin sa a cikin tsakiyar zafi bari kuma zai fara lokacin sanyi to yana canjawa in kace da muharram da ba zaka lissafa ba zai yi ba dole january duk january zaka same ta cikin sanyi ne december january ana cikin sanyi duk shekara ba zai jiya ba saboda ya tafi da rana ne to dalili in ka zo lissafin fitta lokacin sallah to wannan watannin january zaka yi amfani sannan lokacin zafi shine lokacin da sallah take ja gaba sosai azhar azhar da asar musamman a lokacin zafi azhar zakan iya zama ba ta shiga cikin shiganta ba yakan kai har karfe 2 saboda hadisi da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa idza shaddatil harru fa adbir wa nisala fa inna shiddatil harri min fayhi jahannam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan rana ta zafi tsanani kamar halin da ake cikin yanzu ku sanyaya sallan azhar domin tsananin zafi yana daga cikin kunan wutan jahannama ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jahannama ishtakat ila rabbiha wa qalat akala ba'dhi ba'dhan jahannama ta kai kara wurin ubangijinta tace ta ruta yi zafi har sashin ta yana kiyaye sashi tana kona junanta jahannama ita wannan kuka wurin Allah fa azila habi nafsataini Allah sai mata izini numfashi guda biyu ta ja tahura din ta ja sai aji sanyi din tahura sai aji zafi to wannan numfashi da aka mata sai manzo Allah ya ce to ga abin da yake faruwa saboda haka idan ana tsananin zafi ku jinkirta sallan azhar domin wannan tsananin zafi daga turiri numfashin jahannama ne kaga lokacin sallah a lokacin zafi daban ne idan azhar ta tura sai sa malamai magabata duk wanda iyaye da kakanni an sani magabata su ba sa azhar ta karfe 2 ko wani biyu lokacin karfe 2 saboda za ta juya ta dawo dai karfe 2 ba za su wuce karfe 2 ma lokacin ta ya shiga amma sai muka zo yayi da zamani 12 da rabi ana kiran azhar ko wani lokaci ba ta da lura cewa wannan lokaci wani lokaci ne akwai lokacin da za ta shiga karfe 12 da rabi akwai lokacin da 12 da rabi ba za ta shiga ba a kaida ko malamai suka ce hadisi ne ma kai sallah lokaci bai shiga ba gara ka barta bayan shekara da wai karamata domin idan kai sallah lokacin da ba ta shiga ba sai ba yana daga cikin sharuɗan wajibi sallah sai lokacin ta ya shiga yanzu ka tayi kai sallan asuba babu ita saboda kai sallah lokacin ta bai shiga ba babu ita gara ka jinkirta ta kai gara ma ka barta bayan shekara 40 karamata nan za a sai karbi iyali azhar kenan la'asar idan azhar ta tura ita ma za ta tura ita ma kan kai har 3 da 45 lokacin ba ta shiga ba saboda haka sa lokacin sallah sai 3 da rabi kullum wato lokacin za ku yi la'asar lokacin ta bai shiga ba muddin irin wannan lokacin zafi to nan ma sai a tura idan lokacin zafi ne a kai ta har 4 ko 4 saura minti 5 haka zai zama har wannan lokacin kafin shiga sai dai matafi matafi kuma yana da dama guda biyu da aka bashi dama mun sani a jami'i har da salloli guda biyu a zaru lasar akwai jam'u takdimin akwai jam'u ta'khirin akwai jam'u suri akwai hada sallah da ake gabatar da sallan baya can a dawo da ita lokacin azhar ne sai ka dauko lasar kai su duka saboda zaka yi tafiya kana cikin tafiya kai azhar da lasar lokaci daya shine jam'u takdimin karfe 2 yayi ko karfe 1 da rabi lokacin azhar ya shiga sai ka dauko azhar da lasar duka kai su saboda kana cikin tafiya ko zaka yi tafiya yanzu kai mota kai ake jira ko jirgi zai tashi sai kai azhar da lasar wannan yayi an yi jam'u takdimin ne akwai laruran da ta jawo akwai jam'u ta'khir shine ka jinkirta azhar din ma sai can bayan karfe 5 ma lokacin la'asar ma ta gama shiga sai kai azhar da la'asar wannan shi suke kira jam'u ta'khir ka jinkirta na farkon ka hada su a lokaci akwai jam'u suri jam'i ne an hada su duka an yi su a lokaci da amma kowanne a cikin lokacin da aka yi shine idan zaka iya gane ma'aunin da malamai magabata suke amfani da shi cewa bayan zawal bayan zillul zawal zaka irga zaka yi taku gurgurun tsayinka shine farkon shiga lokacinta bayan kinuwan zillul zawal ya kuce ba zaka irga da shi ba to ya zaka gane gurgurun menene iman zillul zawal din bayan shi ka irga tsayinka in za ka gane wannan lissafi to karshen lokacin azhar sai ka duba karshen lokacin azhar shine yakunu kullu zillin zill kullu shay'in mislihi inuwan komai bayan zillul zawal zama misalin sa so biyu to idan za ka gane wannan karshen azhar nayi farkon la'asar zai shigo sai kai azhar a karshen lokacin ta kama kana gama sallama daga azhar lokacin ta ya fita a lokacin kuma la'asar ta shigo sai kai la'asar anan ka jama'u suri a zahiri jami'in sallolin dukkan su a lokaci guda daya amma kuma kowace sallah ka yi ta a cikin lokacin ta to wannan abin da ya shafi azhar sai isha ita ma tana cikin sallolin da an ce maghribul shafaq wuyan shafaqi amma muna gaggawa na yinta wani lokacin ma shafaqin wata kila bai buya ba don shi ma an samu matsala rikici tsakanin malamai fuqahu na Kano a wancan lokaci karni na 20 to sai da malamin wannan lokaci mujaddidin karni na 20 Sa'ul Farid da yazo garin Kano sai sarkin Kano Abdullahi Baraki ta mai tafi malamai gashi fa sun saka ta mana fita sallan isha wai sun ce sallan kwanciya bacci ne sai karfe 10 suke yin ta diga nan saboda hadisi saboda maganan da aka yi wal hadisu bada hira bayan sallan isha ba a so shi yasa ta rawu na Aisha ta ji makwabtanta suna hira ta je ta leka take cewa idan ba ku tsoron laifin da kuke yi kuna sabawa Allah ba za ku ji tausayin mala'ikun da suke rubuta muku zinubai ba saboda ka in dai ba karatu ba ne ba ilimi ko ne ba ka zo kana hira bayan isha ba a so makruhi ne wal hadisu bada to sai suka ce ai sallah ne daga ita sai bacci sai suka jinkirta ta har karfe 10 wasu kuma suka ce a ana magariba minti kadan sai zo su yi isha ayan ce daga duhu yayi shikenan to dai ne suke tambayar ta me ya mafita kan lokutan sallar isha din nan sai ce abinda malamai masana falaki da kuma buyan shafaqi suka tabbatar shine daga lokacin da magariba ta shiga akan samu akalla awa daya kafin lokacin sallar isha yanzu ana kiran magariba 6 da 26 27 ko ake fara kiran sallar magariba to ba za ka yi isha ba sai ya kai 7:25 sannan lokacin sallar isha shiga akalla awa daya idan ko za ka jinkirta kai awa 1:30 sannan ka zo ka yi isha yace wannan shine lokacin sallar isha abinda malamai masana farki suka tabbatar da buyan shafaqi ya tabbata ya buye kina wannan lokaci lokacin sallar isha ya shigo duk da ita jinkirta da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren farko ya yi ta da wuri na biyu ya jinkirta da yace ba don kar in kunanta muku wannan shine lokacin ta karshen lokaci shine lokacin ta to saboda haka Allah ya ce a kiyaye salloli ma'ana a yi su akan lokacin su sannan wasalatul wusta da kuma sallah matsakaiciya da sallah ta tsakiya wannan ne salatul wusta nan malamai sun yi ta sabani akan wacce ce salatul wusta wasu malamai suka ce hiya salatul asr da ke sallar la'asar wasu suka ce salatul subhi sallan asuba wasu suka ce salatul zuhri sallan azhar wasu suka faɗi wani wannan aqwal awjaba Allah ala hadhihi al-umma salat Allah ya wajabta wannan al-umma su yi sallah والواجب من الصلاه هي صلوات الخمس صلولين داك وجبتا سوني صلولي غدا بيار في يوم وليله اوني دفانا اي صلولي غدا بيار دلت عليه ايات القران منها هذه سوني ودان دا ايان القران ينوني اكن سو شينه حافظ على الصلوات معنا صلولي يعني صلوات جمعي ني جمعي كما ينا فارا دغا اوكو ني سبودا صلاه الوسطى ادف عليها سلان صلاه الوسطى ادف ني dori ne akan salloli saboda haka wasu suka ce to idan ka irga azhar la'asar magariba isha asuba ita ce salatul wusta adashi ne tunda jami'i ya fara daga uku tayi ka ce azhar la'asar magariba an samu jami'i an samu salawat an samu salloli in guda biyu ne za ce salata ne to salawat an samu to wanda za ta biyo ba za ta iya zama isha ta zama salatul wusta ko kuma asuba ta zama salatul wusta fadin wasu malamai saboda haka muktalin fiya malamai sun yi ta sabani a ciki wanne ne salatul wusta saboda haka a kiyaye da salloli wa qumu lillahi qanitina ku tsaya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuna masu ibada wa Allah ma'ana qanitina mudiina kuna biyayya wa Allah ko kuma sakitina kuna shiru saboda sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon faral da sallah kanu yatakallamuna fi salati sun kasance suna magana ana cikin sallah suna magana har mutun zai tambaye dan uwansa akan bukatun sa hatta nazalat hadhihi al-aya sar aka saukar da wannan aya hafizu ala salati tajukum al-lagina fa umir fa umiru bis sujudi fi salati aka umurce su da yin shiru a cikin sallah kada ai magana saboda haka wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna fi salati shugulan sallah akwai shingulla ciki da zai kare mutum daga dukkan wani shingulla inda ya shige to shikenan ita wasalawatul khamsi mukaffarat mukaffiratun salloli guda biyar kuma suna kaffara abin da yake tsakanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin idan ya zamanto a kofar ɗayan ku akwai ni korama wani kogi da zai nawo ka kullun so biyar akwai daren da za a samu a jikin sabbai suka ce babu yace to haka salloli guda biyar idan mutum ya kiyaye su ba zai saurara da wadan zuri ba suna kankare abin da ke tsakanin su sannan Allah tabaraka wa ta'ala ga annabi Musa alayhi salatu wasalam cewa udiya Muhammad wa ummatu salatin hi arba'u rakatin Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umman sa wata sallah tana da raka'a guda hudu ke salatu zuri ita ce sallan azhar fi rakatil ula Allah ya ce a raka'an farko aga turlahum jami'u kada yahu Allah zai gafarta al'umman manzo Allah dukkan kurakuran su sun yi raka'an farko a azhar wa fi saniya tastaghfiru lahum al malaika a raka'a na biyu malaiku zai ringa nema musu gafara wa man istaghfara lahu al malaika la u'azzibu wanda duk malaika ne ya masa gafara Allah ya ce ba zan masa azaba ba wa fi salisa tuftau lahum abwabu samai a raka'a ta uku za a bude musu kofofin sama gaba daya wa yustajabu lahum ad-du'a za a amsa musu addu'an su wa fi rabi'a a raka'a ta hudu kuma uhilla alaihim hillu alaihim ridwani Allah ya ce zan saukar musu da yaddata wala askudu alaihim al-bat bayan yardana kuma babu fushi da za a musu bayan an samu yardan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka zamu tsaya kan wannan aya saboda lokaci da kuma bayanai da suke kan wannan ayoyi da garshe muna ga cewa da juna zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin cewa mun zo ko mun shiga ashrul awakiri goman karshe wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taharrau laylatul qadri fi ashrul awakir fi kardadu laylatul qadri a goman karshe kuma Allah ya ga laylatul qadri khairun min alf shahr laylatul qadri ta ci wata dubu shekara 84 da wata 83 da wata 4 shine wata dubu shekara 83 da wata 4 to wanda ya samu raka'a biyu katala wannan dare ya zai samu lada fiye da wanda wannan shekara 80 da yana ibada to saboda haka mu yi kokari yadda kwana 20 din nan muna ganin kamar yau muka fara ramadana sun wuce wannan goman za su fi saurin wucewa mu yi kokari mu ribaci abinda Allah ya riski rayuwar mu ya riski wadannan goman kar mu yi wasa manzo Allah sunan ya kasance idan goman karshe ta shigo aya la yalu wai kaza ala yakan raya diraren yakan tada iyalansa ba shi kadai ba ai ta ibada ai ta ibada dukkan nau'in ibada kuma ayi sallah ayi karatun qur'ani ayi sadaka ayi infaki da diran ka bayar saboda kuma Allah ya ce salamun ya tama da alfajir suna cikin aminci har alfajir take to wannan diran to saboda haka mu yi kokari mu raye diraren mu samu abin da muka samu ba mu sani ba ko shine ramadan din mu na karshe ko goma mu na karshe kenan ba za mu kare san wani ba saboda haka mu ribace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna sauka ko kamar yadda Allah ya fara nazzalu malaikatar ruhu fiha mala'iku da mala'ika jibril suna sauka wannan daren saboda yawan saukan su daren zai kasance ko da cikin lokacin zafi ne yace daga daren ba za a yi tsananin zafi ba sannan babu tsananin sanyi mutadiril jaw za a ga yanayin daren ta daidaita sannan kuma ya ce ku nema ko 21 23 25 27 29 sannan ba za a ji zafi ce sabiyatul hada yau safiya idan an kwana da jere da yau da safe da a waye gari rana ba za ta budo da zafi ba saboda yawan mala'iku da suke koma suna tare rana ba za ta yi haske da zafin rana da ake ji tun da hantsi ba za a ji wannan ba sannan yace akwai alamu wani zai ga alama wani ba zai ga komai ba ko ya ne ba dai ka bauta wa Allah kai yake ne Allah ya ce mala'iku suna saukowa da mala'ika jibrilu kuma dare ne dake cikin salama akwai wanda suke ganin alamu daga cikin alamomin shine ba mala'iku mala'ika jibrilu kan yawo har ya gaisa da wasu bayin Allah yanda mutum zai gane mala'ika jibril ya gaisa da shi zai ji tsikan jikinsa yayi wani yar wani ma har sai ya ji kamar yayi hawaye to wannan alama ne mala'ika jibril ya gaisa da shi lokacin da yake cikin ibada saboda haka dai mu raya wannan dare sannan mu dage da addu'a wa kanmu da yan uwa da kasa gaba daya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa addu'a wa kansu kadai Abu Zarri yana faɗa idan nayi sujjada yace idan yayi sujjada yana sa wasu daga cikin abokansa mutum 70 a cikin addu'a to saboda haka mu ringa sa yan uwa halin da ake ciki Allah ya fidda mu Allah ya kawo mana sauki alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma yace idan ka zo kana addu'a wa dan uwanka ala zalim gaibi kana cewa wane Allah ya bashi kaza malaka za su ce Allah kai ma ya baka irin wannan saboda haka Allah ya amsa mana ya bar mu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya manzo kan bukatun mu sai mu yi Allah ya karbata mu